Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Jami'an tsaro a ƙasar Belgium sun kai wasu jerin samami, kuma masu gabatar da ƙara sun ce zuwa jiya Asabar sun tuhumi wasu mutane uku da taki-taken ta'addanci. Yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron ƙasar yayi wani zama na nazarin wata barazanar takaddamar da hare-hare a ƙasar. Prime Minister Charles Michel ya ce ƙasar Belgium za ta ci gaba da kula sosai. To amma babu wani abun fargaba game da gasar ƙwallon ƙafa ta Euro 2016 da aka yi a Belgium jiya Asabar, wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindiga na iya aunata. Prime Minister ya ce za mu ɗau ƙarin matakai ba da daɗewa ba, to amma bai ƙarin bayani ba. Gasar ta Belgium ta ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana tun bayan hare-haren da aka kai a filin jirgin saman Brussels, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 32. Wani gagarumin samaman da aka fara tun ranar Juma'a ya kai ga kama mutane 40 da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne. To amma galibinsu an tsare su ne na wani ɗan lokaci kawai. 12 daga cikinsu an ci gaba da tsare su na wani ɗan lokaci don a musu ƙarin tambayoyi. Sannan aka saki 9 daga cikinsu da daren jiya Asabar. Sojojin Iraki na musamman sun ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a birnin Fallujah zuwa jiya Asabar, bayan sun ba da sanarwar sake kwato akasarin sassan birnin daga hannun 'yan ISIS kwana guda da ta gabata. Mun maku alkawarin sake kwato Fallujah kuma mun kwato shi, a cewar Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ranar Juma'a. Kafin nan sojojin na Iraki sun kwato cibiyar gudanar da harkokin siyasa, wato harkokin ISIS da ke yankin bayan jerin har-haren jiragen sama da suka ragargaza wasu sassan tsara dabarun yaƙi biyu, da suka kuma lalata wasu wuraren da aka girke bindigogi masu sarrafa kansu 6. Jami'an gwamnati sun kuma tabbatar da cewa sojojin na Iraki sun kwace wani ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin. A kafar Twitter, Abadi ya ce yanzu an ceto Fallujah, saura a shiga yakin kwato Mosul. Ya kara da cewa za mu murkushe Daesh, wato kamar yadda ake wa ISIS lakabi da Larabci. Yau kusan watanni 2 kenan da jami'an leken asirin tsaro na Amurka ke bayyana cewa kungiyar ISIS ta tagayyara ainihin, kuma fiye da yadda wato ta taɓa yi tun bayan da ta wanzu, suna masu nuni da wasu hujjoji da dama. Jami'an sun ce 'yan bindigar na tserewa daga birnin ta wajen sajewa da farar hula da su ma ke gudu. To karfa a sha'afa, ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya gana da ministan tsaron Rasha jiya Asabar a birnin Damashq, yayin da jami'an sojin Amurka da na Rasha su ma suka yi ta wata ganawa ta daban kan hare-haren da Rasha ta kai kan 'yan tawayen Siriya da Amurka ke goyon baya a wannan satin. Sergey Shoigu ne jami'in Rasha mafi girma da ya tafi Siriya tun bayan da Rasha ta tura sojojinta zuwa Siriya watanni 9 da suka gabata don su taimaki gwamnatin Assad. Ya ce ya tafi Siriya ne a matsayin wakilin shugaba Vladimir Putin. Manyan jami'an ma'aikatan tsaron Rasha sun ce abubuwan da suka kai Shoigu sun haɗa da dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Siriyar, da kuma haɗin kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ke gudanar da harkokinsu a Siriya. Hare-haren jiragen sama da sojojin Rasha suka shafe watanni suna kaiwa sun taimaka ma sojojin gwamnatin Siriya wajen gurgunta mayakan 'yan tawayen, to amma kuma hakan ya janyo takaddama tsakanin Rasha da Amurka. Amurka na zargin cewa a maimakon auna ISIS, Rasha ta fi auna 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi waɗanda Amurkan ke goyon baya. Har-haren Rasha na baya-bayan nan sun ragargaza wuraren 'yan tawayen Siriya ranar Alhamis a Tanaf, wanda wani wuri ne da a baya jiragen saman Rasha ba su mai da hankali a kai ba. Wata kotun Masar ta sake zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba Muhammad Morsi saboda kurmata sirrin ƙasa. A jiya Asabar ɗin kotun ta kuma zartar da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da Morsi ɗin, ciki har da wasu ma'aikatan kafar labarai ta Al Jazeera da wani ɗan jarida kuma Hal Yayo, wasu kuma da aka tuhuma da suka yi aiki a ofishin Morsi an zartar musu da hukuncin ɗaurin rai da rai. Amma ana iya ɗaukaka ƙara kan dukkanin hukunce-hukuncen da aka zartar jiya Asabar ɗin. An ci gaba da tsare mutane 11 daga cikin waɗanda ake zargin, ciki har da Morsi. Alƙalin ya bayyana ma'aikatan Al Jazeera biyun da cewa wani mai karanta labari ne mai suna Umar Muhammad da kuma editan labarai Ibrahim Muhammad Hilal, sai kuma ɗan jarida na uku wanda hukuncin kisa aka zartar masa mai suna Amas Al-Kataib, wanda yake aiki da Ras, wani gidan jaridan wani gidan yada labarai wanda ake zarginsa da ɗasawa da ƙungiyar Muslim Brotherhood ko Ikhwanul Muslimin ta Sumarsi.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Har gobe ɗaya daga cikin matsaloli da ilimin zamani ke fuskanta musamman a ƙasar Hausa shine ilimin ɗiya mata. Duk da haka babban sakataren ilimi a ƙaramar hukumar mai jama'a jihar Kebbi Alhaji Salihu Dan Kane Dogon Daji ya ce ana samun gagarumin ci gaba a wannan fanni a yankinsa, kamar yadda za ku yi cikin wannan hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Alal haƙiƙa ci gaban ilimin ‘ya’ya mata musamman a nan ƙaramar hukumar mulkin mu ta Mayama gaskiya yana samun ci gaba, ko kuma in ce shi na haɓaka. Wanda yake a can baya za ka iske kila idan aka je makaranta kamar lokacin da mu muka yi, za ka iske aji mai mutum 40, kila za ka iske mata 11 ne ko 12. To amma yanzu Allah ya ƙadarci, mutane sun fahimci muhimmancin ilimi, za ka iske duk da mutanen mu cikin ƙauyuka garuruwa suna nuna cewa sun yi son ‘ya’yansu mata ma ballantana maza a ce sun yi ilimi, saboda idan mace tana da ilimi ko da sha’anin zaman gidan aure na za ta yi musamman, to za ta yi sanin abin da take yi, babu wanda za a yi a haɗa mai ilimi da mara ilimi. Kuma ilimin nan da yake Allah ya ƙaddarci makarantun nan mu, ana samun ci gaban ilimi, ana haɗa duka ilimin mu na addini da kuma ilimin zamani. To kaga mutum ya haɗa hannu biyu, an yi ilimin addini, an san yadda za a bauta ma Ubangiji, sannan kuma an zo an yi ilimi na zamani da na hulɗar zamantakewa, yadda ya kamata a yi mu'amala da al'umma da na sana'o'i da dai sauransu. Saboda kaga mutane yanzu kai ya fara wayewa, an tashi tsaye a ga cewa ‘ya’ya mata ma sun yi karatu kuma sun samu wannan ilimin don su yi amfani da shi. Saboda haka gaskiya mutanen mu sun duƙufa. Yau ɗin nan ma da safen nan na fito gida, ana bititin gana mu wanda ya ratsa daga Saran Dosa zuwa Suru sai ni ga yara da jikuna suna dawowa makaranta nike tambayar direba na sai ce ai wadanga duk yaran garin gana namu sun dawo daga secondary to abin sai ya bani mamaki kwarai yace ai yawa gare sai da kagga sun ga suna limka haka kusan kashi 10 wanda ke makarantin ne na waje kuma JSS din mu idan ka je ka duba zaka iske akwai adadin mata sosai saboda haka gaskiya mutanen mu sun tashi tsaye kuma ana nan ana fafitika a ga cewa yaya mata ma sun samu wannan ilimin ita ma hukumar UNICEF suna wani tsari wanda suke son su ga an kula da yara tun suna ƙanana irin shekara 3 zuwa 4 5 kamin ma a shiga primary to wannan tsarin ina iya tuna mun yi baki na UNICEF cikin watan nan da ya wuce muka tafi da su makarantar mu ta Gidiga gaskiya ga ma adadin da annan yaya mata ma sun rinjaye maza ga yawan su cikin wannan ajin saboda haka kaga ko babu komai nan ga pointer abinda ke nuna mana cewa lalle akwai ci gaban ilimin mata
ko akwai kalubalen da ake fuskanta a karamar hukumar ka
eto ba za a rasa yan matsaloli ba amma dai gaskiya ba masu damuwa ba musamman dai wajahin gana mata iri ne sai ka iske su mata ba su da wata doguwar matsala kila wasu kauyuka dai can ba a rasa ba irin kamar a ce harkon kaka ko kuma lokacin da aka yi ruwan shuka irin wasu iyaye su kan gayyace yaran su kila su ce su taimaka musu wajen aikin gona irin shuka wanda take ita da an yi kila kwana daya biyu uku an kare amma dai ba mu da wasu manyan matsaloli ko kuma kalubale wanda ke ci mana tuwo a kwariya don abin nan annan dan daidai ne kuma sabon tsarin ga da muke akan shi muna bisa ga SBMC kungiyar da ke kula da sha'ani da yanayin makaranta duka kan shi wanda take jama'ar gari za a hada headmaster shi a sakataren su to wannan kungiyar unhanin da ta kai mana nan gaskiya ba karami ne ba kuma ya tasiri idan aka samu matsala ga makaranta headmaster da malaman shi za su kira waɗannan shugabannin nagari a zauna da su a karanta musu matsalar da ke nan su sani su kuma sai su dau matakin warware waɗannan matsalolin saboda haka gaskiya da waɗannan hanyoyin da muke bi abubuwan sun sauƙaƙa kwarai da gaske
Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
ganin yadda dalibai suke faduwar jarrabawar kammala makarantun sakandare da kuma na shiga jami'o'i wata malamar koyar da harshen turancin ingila professor Sa'adiya Sani Daura ta kira da a kafa unguwa ta musamman domin harshen turanci kamar yadda aka yi wa masu koyon turancin faransa da larabci professor Sa'adiya ta yi wannan kiran ne a hira da ta yi da Zaharaddin Sani Funtuwa
professor ke professor ce ta fannin turanci wato English language ana so ki ma mai sauraro bayani musamman su dalibai da suke a makarantu musamman na secondary wanda zake gana ake yin jarabawa zake ga mafi yawa wannan jarabawa tana fitowa ba tare da sakamako mai kyau wanda akwai irin wasu matakai da za su bi na ganin cewa a rinka samun cin wannan darasi na turanci
eh kwarai kuwa da akwai kamar yadda ka fadi da gaske ne in aka yi jarabawa wannan sai kaga turancin akasari ba a ci ba to wannan zancen ba turanci bane kadai matsalolin da aka samu ya dauko tushe tun daga primary wato littattafan da ake amfani da su da yawan su zaka ga yawanci turawa ne masu ka rubuta su to kuma da yake a cikin to amma yanzu in ka lura malamai turawa sun yi karanci ba ko ina ake samun su ba a cikin Nigeria su kuma namu abun nan din ka san koyan harshe yanzu kaman masu koyan harshen faransanci in suka yi shekara daya biyu akwai shekara da aka ware musamman za a tafi da su can kasar faransanci za su je can su yi wani program da ake cewa immersion program ko acculturation program za su je su zauna a cikin wanda su kuma sai faransancin ko kaki ko ka so sai shi zaka yi koyan harshen larabci ma haka su ma sukan yi wannan a tafi da mutane can su je su zauna to da babu sai ya kasance an yi abin da ake kira French language village da akwai daya anan Badagry anan Nigeria to anan kuma iya akwai Arabic language village yana can a Gamborun Gala a jihar Borno man kaga shi turanci ba a mishi wannan ba kamata yayi cikin biyu ko dai a riga daukar daliban mu in san kai wani wata gaba koyan harshen turancin ko da dauke su a kudas su je su ma su abin cuɗanya da turawan ko kuma ai English language village a Nigeria a inda za a kakkafa komi kamar yadda ake na French ake na Arabic me yasa ba za a yi na English ba shi ma da za a yi zai taimaka saboda in aka je can turancin kadai za a yi ko mutun ya ki ko ya so dole yayi to amma kaga ba a yin wannan to kuma abin da ya kawo karin cikas da tafin da muke da shi na koyan turancin sai kaga yawanci akwai abubuwan da mutanen mu basu san su ba ka san shi harshe yana da kyakkyawar alaka da al'ada a dalilin haka yasa zaka ga al'adance akwai abubuwa da yawa na turanci wanda mu anan a wajajen mu a Najeriya ba Hausa kadai ba duk sauran harsunan Najeriya ba haka bane yasa fahimtar harshen turancin yake dan yi musu wahala ko karin magana ne kowanne harshe yana da salon karin magana shi to wani karin maganar zaka ga yayi zurfin da idan baka san wasu abubuwa na al'ada na gargajiya na harshen ba zaka fahimci ma'anar karin maganar ba shi turanci an karkasa shi akwai turancin tsantsa wanda duk duniya shi aka fahimta shi ake amfani da shi a alaka ta tsakanin kasa da kasa wato shi ake nufi da standard English akwai kuma turancin da masu amfani da shi duk suka samu suka daidan lallan kusa yanda su za su fahimci kansu to wannan yayin na cikin gida to wannan regional dialects kenan kaga akwai a Nigeria akwai a sauran kasashe shi ma wannan shine dai wanda ƴan Nigeria ya su ya su suke amfani da shi amma in ka fita daga Nigeria kai amfani da shi ba lalle bane a fahimce ka 100% to kuma yau shine harshen da ake koyarwa da shi a makarantu wanda ya kai karfin da a yanzu idan baka ci turanci a level din credit a secondary school ba an ka gama WAEC ko SSCE ba university za ta dauke ka kaje kai degree saboda an yadda cewa idan baka fahimce shi a wannan matakin ba lalle bane ka fahimci me ake a cikin aji in ka shiga university
professor akwai wasu da suke kallon musamman irin wanda ake cewa donor agency masu tallafa ma kasashe zaki ga wani lokaci suna kawo wayar da kai ga al'umma irin cewa a zo rinka yin amfani da harshen uwa ya kika kalle ita wannan hikimar ta su a rinka karantar da yara da harshen uwa musamman yara
wannan dole a kalle shi ta bangare biyu da farko dai kamar yanda na gaya maka akwai abubuwan da kalmomin da babu su a harshen uwa to yanzu aka fassara su fi sabilillahi idan aka fassara su ka fahimce su to ana nufin sai ka kai kuma wani matakin sannan a sake fassaro masu da turanci za su gane yanzu a primary misali ko nursery ma wato sharan fage kafin a shiga primary zaka ga ana in an zo koya musu haruffa za a fara cewa A for apple ko kuma A for aeroplane to wanda yake da can karkara bai san menene apple ba bai san menene aeroplane ba amma babu baturan da dan shi bai san menene apple ba ko kuma bai san menene aeroplane ba ko wani program da act training of trainers teacher trainers to yawanci zaka ga malamai ne na primary school ke kokoya musu to anan kullun dariya sai kaga in na shiga dan na dan koyar din a lokacin malaman da kansu dariya suke in an fara irin wannan sai in ce to me yasa ba za a ce A for ant ba to amma kuma aka koma can kasashen turawa su kuma ba kowa bane ya san ant yaran amma mu anan babu yaro da zai fito daga karkara da bai san kiyashi ba to kaga akwai bukatar a dauki littafan nan na primary school kake caje su kowanne a ga menene yaran gurin da za su yi amfani da shi za su fahimta shi sai a yi musu learning by association
to professor dai kin yi min wannan bayani na matsaloli to taya za a gane yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli
kamar na littafin da nake magana sai an bullo mishi ta hanyoyi daban-daban daga littafin har malaman har ɗaliban to sai kuma wajen curriculum din da content dai na koyarwa wato abin kundin na abin da ya kunsa shi ma sai an bullo mishi ta wajen bangaren furucin kalmomi da kuma yanda ake tsara kalmomin wajen magana da ma'ana ukun nan wato a turanci akwai pronunciation akwai kuma syntax akwai kuma meaning to ukun nan za a kula da yanda suke magana akwai inda za a kula da kalmomin kansu da suke zabawa da kuma yanda suke jera su a wajen magana sannan kuma akwai bangaren ma'ana to wannan bangaren ma'anan shi ma matsala ce shi na furucin da kaji mutum ya magana wani lokaci a Najeriya ne zaka san daga wani bangare Najeriya ya fito saboda harshen shi na farko yana da nasaba akan yana tasiri akan yanda yake iya magana to amma amma wajen fahimtar ma'ana da kuma tsara kalmomin anan ne shi ma wani wuri ne na matsala wanda tun daga farko kuma ake dasawa tun daga farko tun suna primary ya kamata a sa su a hanya da zarar kwakwalwarsu ta anshi musamman kamar wurin jera kalmomi kwakwalwa ita take da wannan karfin da in ta fuskanci yanda ake tsarawa to sai kaga har inda bai taba jin an tsara kalmomi ba sai yayi abin yakan zo kamar yanda ake cewa automatic
Hukumar horar da malamai ta ƙasa ta sake farfado da shirin horar da malamai waɗanda za su koyar a makarantun primary a daidai lokacin da buƙatar malamai a makarantun primary yake ƙara ƙaruwa. Gwamnatin tarayya fiye da shekaru 10 da suka wuce ta dakatar da tsarin kolejojin horar da malamai inda ake ba da takardun shaidar malanta mai daraja ta biyu. Ga rahoto da Lawal Sani ya aiko mana daga Jalingo kan sake farfado da wannan shiri.
Ko da yake ana tafiya fiye da shekaru 15 da dakatar da makarantun horon malamai wato Teachers College. Muhimmancin horar da malamai a wannan mataki yasa cibiyar nazarin aikin malanta ta Najeriya NTI ta dawo da wannan shiri amma a matsayin shirin aji na musamman. Alhaji Sa'idu Yusuf Zakari shine jami'i dake kula da ofishin cibiyar nazarin a jihar Taraba.
Horar da malamai da ake yi na TC2 dinnan ya tada ya hazzuka mutane da dama domin saboda ganin yanayin quality na ticoci da yake a yanzu shi yasa har ita institute da taga haka sai aka dawo da pivotal teachers training program wanda ina nan kaman shi TC2 dinnan to wannan kuma shine yanzu ake yi kaman nan jihar ma muna yi ana horar da su kuma shi sukan zaka ga to enda su sun je through secondary school ne suka zo sukan karantarwa wannan da suka yi pivotal ko TC2 sai kaga sun fi quality akan su wa'ancan
masu neman takardar shaidan horar da aikin malanta na farko jimlar su yana kaiwa kusan kaman nawa
a gaskiya mun yada shi a nan jahar da dama sannan kuma mukan yi shi ne santa kamar a yanzu haka muna da santa a Ibi local government muna da santa a nan Yoro muna da santa a Takun muna da santa a kuma Bali to yanzu wa'annan dai sune wa'anda suke yi kuma kusan tun 2010 muka fara haka zaka ga yau wannan local government sun yi nan wani shekara zaka ga suna ciki wa'ansu ba su na wa'ansu sun fito haka dai muke tafiya to a yanzu dai haka kamar a Ibi muna da dalibai sun kai wajen 53 wanda suke wannan program a nan Yoro kuma muna da 45 a Bali muna da 42 a Takun kuma sun kai 47
mazauna wasu sassa a jihar Kaduna suna kira ga gwamnatin jihar ta maida hankali kan shirin inganta gine-ginen makarantu a zaman wani bangare na ci gaban ilimi ga tattaunawa da Iliya Kure da wasu kan haka
Sunana Muhawiya Mankail. Gaskiya taimakon da muke nema a game da makarantar nan suna da yawa ba kadan ba. Kaga da muna bukatan da a rushe mana wannan makaranta. A dan kara mana yara a jama'a katanga a dan raka killace mana makaranta. Saboda ana yawan zama ana dan yin shaye-shaye a ciki kuma babu kofofi. Balantana a raga rufewa kaga yanzu damuna ne yaran aka ce za a saka su a ciki kaga dole ana ruwa tashi za a yi kaga nan ma ilimi ya ragu daga ciki kaga ni ita kuma wannan makaranta sabuwar nan da aka yi na 2005 ita ma muna bukatan da a kawo mana gudunmawa ko da a ce za mu samu a rushe ta ne a dai mana wata ko a zo a mata kwaskwarima kuma daidai jin dadin mu ne da karuwan gari gaba daya
yanayin karatu yake nan mutane da yana zuwa makarantu a nan yankin naku
da an fara yaduwa a makarantar ana zuwa sosai to amma yanayin ya makarantar da ba a gyara ta ba shine mafi akasarin yayanmu iyayenmu suke daukan yara daga nan suke kai su cikin gari suna karatu saboda kuma malaman namu suna da karancin koyar da yara abin da ya kamata a koya ba a koya musu wata zubin ma yara sai dai su zo misalin karfe 8 da wani abu ba a shiga aji ba kuma ga malamai suna nan ba za a shiga aji a koyar da yara ba sai dai a ba su kuɗi su ci ko saboda ba a biyan su kuɗin wata shi yasa su ma suke ɗan dakatawa game da koyarwa
me suna wannan makaranta
suna wannan makaranta gaskiya ba da suna primary ce mai giginya mai giginya ita ce a ne
babu kashi ne yanzu ya batun abinci
kullun gaskiya batun abinci da an fara kawo abinci kuma abincin da ake kawowa alale ne daga alale sai fiyo wata a wannan ka yogurt shi kenan abin da ake kawo ma yaran mu kuma alalan ma wari ke yara sai ne su ta yaddarwa ba a yi mai dadi yara daga sun ciye dai su yar wani ma bai iya sawa a cikin shi shi kuma wata wannan yogurt da ake badarwa sai a kawo a hai nan kuma bara a kawo mana ba yaran matin suna fitowa da kwano ana ba su abinci aka dawo aka daina ba su
an ce masu tafi abincin daga kowani karkara ko ungon da makarantar take kana nufin cewa masu dafa abincin da ke nan ungon suna ma yaran su abincin da bai dace ba kenan
eh ba wai a nan garin kwata-kwata matar da take daga cikin garin nan mace ɗaya ce sai na wannan yankin unguwa na Gwara sannan kuma sai wasu a hai to kaga inda nan ta abinci abincin ta suna ci lafiya lau su ci shinkafa wacce ake ce marangel da faduka yawa to kuma bayan haka su na riga san su ne ba su hayo musu abinci mai dadi sai dai daga sun ci alalan nan sai dai su yaddar wata zubin ma ba ma sa iya kai shanti sai su yaddar amma mu na yankin mu nan Gwarawanmu da Hausawanmu gaskiya suna yo abinci mai dadi suna ci amma in dai na hayi ne ake kawo ake kenan suke kawowa da wata kantuwar kula to yaran mafi akasari yaddarwa suke yi wasu kuma sai su daure su ci amma mafi akasari masu yaddarwan sun fi yawa saboda ba da yawa in dai rangel ne lafiya lau
rangel
dawo shinkafa
dawo duka ne ke uzun zafa
Kokarin da nayi don na sadda sakataren ilimi na karamar hukumar Igabe ya tutura amma sabon commissioner ilimi na jihar Kaduna Professor Andrew Nok ya ce Gwamnatin jihar Kaduna ta dauki matakai na gyara makarantu a jihar.
We have also embarked robustly on the publishing of our secondary schools and primary schools. Yes, before we came into government, we realized that most of the schools are in bad shape.
Duk da matakai da commissioner ilimi ya ce, gwamnatin jihar Kaduna na dauka, akwai makarantu a sassa daban-daban na jihar da har yanzu ke bukatar a gyara su. Haka ma, akwai makarantu da dama da wannan shiri na ciyar da yara. Bai samu zama da kyau ba. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Masu aro da wannan Allah kamun karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice jami'an tsaro a kasar Belgium sun kai wasu jerin sabami kuma masu gabatar da kara sun ce zuwa jiya Asabar sun tuhumi masu wasu wato wasu mutane uku da taki-takin ta'addanci yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron kasar yayi wani zama na nazarin wata barazanar takaddama wato barazanar kaddamar da hari a kasar. Wata kotun Masar ta sake zartar da hukuncin daurin rai da rai ma tsohon shugaba Muhammad Morsi saboda kurmata sirrin ƙasa. Ƙungiyar tarayyar Turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke ta tsawaita wa'adin takunkumin da ta kakaba ma Rasha saboda haɗe Crimea da ta yi a shekara ta 2014 ta ce har yanzu ba ta amince da haka ba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.